sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aminu Bahar Auna da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 26 ga watan Yuli na shekarar 2023 a cikin shirin namu ne za ku ji irin halin da ake ciki a jamhuriyar Niger bayan da wasu dogaran fadar shugaban kasar suka yi yunkurin yi wa shugaba Muhammad Bazoum juyin mulki Za kuma aji yadda kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya NARD ta tsuntuma yajin aiki na sai ba ta gani. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda tsaffin gwamnonin Najeriya ke takarar sanata. Muna tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kungiyar ECOWAS ta tura shugaban jamhuriyar Benin, Patrice Talon, zuwa Niger kan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar, kamar yadda gidan talabijin na kasa na NTA ya sanar a Najeriya. Wannan mataki ya biyo bayan ziyarar da shugaba Talon ya kai wa Tinubu a fadar da ke Abuja. Tinubu shi ne shugaban kungiyar ta ECOWAS mai kunshe da kasashen yammacin nahiyar Afrika. Da safiyar ranar Laraba, wasu dakaran da ke tsaron fadar shugaban kasar jamhuriyar Niger suka yi wani abu mai kama da yunkuri na juyin mulki, lamarin da rahotanni ke cewa bai yi nasara ba. Gabanin tura shugaba Talon zuwa Niger, kungiyar ta ECOWAS ta ce ba za ta lamince wato juyin mulki a kasar ba. Tana mai allawadai da matakin da dakaran suka dauka. A yau Laraba ne ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa cewa Rasha ta sauya ayyukanta na ruwa a tekun Bahrul Aswad, inda ta ƙara da cewa akwai yiwuwar sojojin Rasha na shirin toshewa Ukraine hanyoyin ruwa. A makon da ya gabata, Rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla ta shekara guda da Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya suka sulhunta, wanda ta bada damar shigar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na Bahrul Aswad ta Ukraine. Kafin yarjejeniyar, mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ya dakatar da fitar da hatsi, lamarin da ke ƙara zafafa matsalar ƙarancin abinci a faɗin duniya. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau cewa an tura jirgin ruwan yakin Rasha Sergei Kotov zuwa tekun Bahrul Aswad don yin sintiri a hanyar jigilar kayayyaki tsakanin mashigin Bosporus da tashar ruwan Odessa ta kudancin Ukraine. Jiya Talata, Amurka ta ce za ta aika wa Ukraine da ƙarin dala miliyan 400 na taimakon kayan yaƙi da suka hada da makamai masu linzami na tsaron sama da ƙananan jiragen sama marasa matuƙa. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa tana karɓar wakilai da aka gayyata daga Rasha da China a wannan mako don bikin cika shekaru 70 da ayyana wa kanta ranar nasara, wani yunkuri na musamman dangane da rufe iyakokin da ake ci gaba da yi tun farkon shekarar 2020 tare da barkewar cutar ta COVID-19. Ranar 27 ga Yuli na shekarar 1953 ita ce ranar da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dogon lokaci da aka dakatar da yakin Koriya. Koriya ta Arewa ta ikirarin cewa Amurka da Koriya ta Kudu ne suka fara yakin a shekarar 1950 zuwa shekarar 1953, kuma daga ƙarshe suka ci nasara. A yau Laraba, kafofin yada labaran Koriya ta Arewa suka buga hotunan ministan tsaron kasar Rasha Sergei Shoigu da ya sauka a filin jirgin sama na Pyongyang da dare don tabbatar da don tarbar takwaransa na Koriya ta Arewa Kan Sun-nim. Hunter Biden, ɗan shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, zai gurfana a gaban alkali a yau Laraba domin amsa laifuka biyu na ƙin biyan harajin kuɗin shiga da kuma amincewa da mallakar bindiga ba bisa ƙa'ida ba a wani ɓangare na yarjejeniyar da za ta iya kare shi daga zuwa gidan yari. an sanar da sharuɗan yarjejeniyar a watan da ya gabata dangane da tuhume-tuhumen da Hunter Biden ya kasa biyan harajin sama da dala 100,000 a cikin shekarun 2017 da 2018. Biden, wanda ya taba fada a bainar jama'a cewa ya yi fama da matsalar shan barasa da amfani da hudar Iblis, na fuskantar tuhuma a wata shari'a ta daban kan mallakar bindiga ta wani sanannen mai amfani da muggan kwayoyi. An dai kwashe shekaru da dama ana bincike kan wannan batu na Biden, yayin da 'yan jam'iyyar Republican suke ikirarin cewa yarjejeniyar da aka kulla wani mataki ne na nunawa dan shugaban kasa gata.
Labaran duniya ka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da har yanzu ake halin rashin tabbas game da juyin mulki da wasu dogaran fadar shugaban kasar Nijar suke yi yunkurin yi wa shugaba Muhammad Bazoum a yau Laraba, wasu 'yan kasar sun gudanar da zanga-zanga a biranen Yamai da Zindar da Tawa, inda suke Allah wadai da wannan al'amari da suka ce zai mai da hannun agogo baya ga tsarin demokuraɗiyyar kasar. Suna masu nuna buƙatar ganin waɗannan sojoji sun janye ƙudurinsu. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Daruruwan mazauna birnin Yamai ne suka hallara a dandalin Place de la Concertation domin kalubalantar sojojin da tun a farkon safiyar Laraban nan ke yunkurin juyin mulki. Waɗannan masu zanga-zangar na jaddada goyon baya ga shugaba Muhammad Bazoum, magoya bayan PNDS tarayya mai mulki na cikin na gaba-gaba a wannan zanga-zanga. Sanin Muhammadu kusa ne a kungiyar matasan jam'iyyar.
Hitowar da mun kai mun hito ne mu ce bamu yarda ba da abin da mun ka lura shina nan ga tayar tun yau da sahe, saboda kasar mu da kasar demokradiya ce ba aiwa mutun ya taso kowane daga bisa gidan shi kace dan kana rike da bindiga zaka doka iko. Shekara 30 da wani abu kasar mu take gogoromaya dan saboda akshin hudu demokradiya. Kowa ya gani an kafa abin tarihi wanda a karin harko zababben shugaban kasa ya mika mu zababben shugaban kasa mulki, ba wani matsala tsakanin jam'iyyar siyasa, ba wani matsala na abin tattalin arziki, kawai haka kawai dan mutun ya taso kawai ya ce sai zo ya karbe amshi to wannan wuce ba yiwa.
Don rajin kare demokradiya shugaban kungiyar Motion Siraji Isa na cewa ba za su lamunci wannan yunkuri ba, saboda haka suka buƙaci dogarawan da ke tsare da shugaban kasa su sallame shi ya koma kan aikin sa. In ji su
babu wata hujja, to saboda shi abin da muke kira ga wa'annan mutane su aje makamai su saki shugaban kasa yayi aikin shi sannan su nemi gawara.
Wasu 'yan kasa irin su Muhammad Abdulkader na danganta yunkurin na bujururun sojojin na fadar shugaban kasa da hamayyar cin gajiyar arzikin kasar ta Nijar, saboda haka ya ce ba za ta saku ba.
Wato an ga fafalayin za a bulbulawa ko an ga za a bulbula fafalayin, an gani hanyoyi ga sunan suna ta wanzuwa, an ga lakwaloli ga sunan suna ta wanzuwa, an ga Nijar ta daina shan hitsarin wari, to ikina duk wani wanda yake yana son ya maida tafarkin demokradiya baya, mu 'yan kasa bakin rayuwar mu ba za mu yarda ba. Kuma wannan bawan Allah abin da ya sa muke son shi, saboda gaskiya da rikon amana shi, abubuwan da mutane suke ganin ba su yiwa yana nan yana yin su. Kuma ga halin da yankin Sahel ya samu kanshi ciki, an gani Bazoum ya je gabas, ya je yamma, ya je gusum, ya je arewa, da an taba dan Niger guda sai Bazoum ya je ya jajanta mai, dan haka muna goyen bayan shi 100 sama 100.
Bayan da suka taru a dandalin Place de la Concertation, masu zanga-zangar sun nufi fadar shugaban kasa domin jaddada abin da suka kira rashin amincewar su da yunkurin tsige shugaban. Sai dai mitoci 200 da fadar ta shugaban kasa sojoji sun yi harbi a sama don tarwatsa su. Kawo yanzu ba wani ƙarin bayani dangane da yunkurin juyin mulkin da aka ayyana komandan dogarawan shugaba Muhammad Bazoum da shiryawa, yayin da wata tawagar jami'an kungiyar sai dawo ta iso birnin Yamai a yammacin yau Laraba da nufin tantaunawa da ɓangarori. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya NARD ta fara yajin aikin sai baba ta gani a yau Laraba. Kungiyar ta ɗauki wannan mataki ne bayan taron ta na majalisar zartarwa da ta gudanar a Lagos a jiya Talata. zantawarsa da sashen Hausa na murya Amurka, mataimakin sakataren kungiyar ta NARD, Dr. Nura Umar, ya bayyana wasu daga cikin dalilan da ya sa suka tsunduma wannan yajin aikin.
Na farko dai babban matsalar mu shine ba likitoci a asibitocinmu da muke aiki, sannan likitocin yawanci suna barin kasan ne saboda yanayi na wurin aiki da kuma albashi da wayansu abubuwa. Yanzu a matsayinka na likita yayi wahala a cikin kasa, ba ka iya komai. Sannan matsalar da aka samu shine ta kai ta kawo yanzu tsabagen yawan aiki da likitocin ke yi, har mutane na yanke jiki suna faduwa. Mun rasa wani likita ma a bayansa duka yau sati guda kenan. Abu na biyu kuma akwai jarabawa da update kamar yanayin karatun mu, da tunga karatu muke, kudin da ake bada, wanda an yi capturing kudin a budget, an yi komai, abu ɗaya ya rage ayi wanda gwamnatin za ta iya yi, amma tun January muke bi an ki yi. Sannan mun rubuta takarda bla adadin, mun zauna da gwamnati, zan iya cewa ya fi su shida ma da muka zauna da su. Mun ba da gargaɗi na yajin aiki ya fi so uku a cikin wannan shekara, amma ba wani ƙoƙari a yi ma samu a yi abin da ya dace. Ko da ɗaya ne a cikin abu shida da muke so, ba wanda guda ɗaya da gwamnati. Kowa ya sani a Najeriya yanzu an ka je asibitoci zaman da za ka yi kafin ma ka ga likita, saboda likita ɗaya sai ya zamanto shi zai ga mutum 100 a rana guda, ya zai yi. To asalin kwamitin zantarwa na ƙungiyar ya zauna jiya ya ga cewa duk abubuwan da muka lissafa ma gwamnati ko ɗaya babu wanda su ko da niyya ne ma su nuna za su yi ba su nuna ba. Shine dalilin da ya sa ƙungiyar ta kai matsaya na cewa banda a tafi yajin aiki. Kuma mu ba cewa muke a mana ƙara albashi ba, abinda muke cewa shine a duba a gani shekara 2014 da aka fara biyan mu albashin nan, a duba yanayin tattalin arziki da yanayin tsadar abinci da yanayin al'amura na rayuwa da kuɗin litan mai nawa take, dala nawa take, su duba kafin a cire tallafin man fetur. Ya kamata sai an daga albashinmu da kashi 200 tukunna za mu koma baya yanda farkon albashin wanda muke kira commerce. Amma yanzu da aka cire ma tallafin man fetur, idan ana son ka koma yanda za ka sai abu da albashinka ka siya yanzu, sai an maida shi kusan kashi 550. To amma gwamnatin tarayya sai ka ji kishin 25-35, idan aka kara maka wannan me zai canja? In fact ya ma ƙara maida ka ƙasa cikin talauci. Akwai magana ta cewa mai wadata fa shi ke da lafiya, kuma mai lafiya shi ke da wadata. To yanzu abu biyu ne, saboda ba ma'aikata asibiti, ba kaya aiki, ba wanda likitan da zai duba ka, mutanen na mutuwa, ga wahalan mai. To mu muna ganin wannan yajin aikin da muka je ba wai mu kanmu muka je mu likitoci ba, har da mutanen ƙasa gaba ɗaya. Saboda idan kana da likita da zai duba ka ka samu lafiya, ka samu arziki, sannan kana da arziki zaka je ka samu lafiya. Idan aka gyara fannin lafiya, to arziki ma zai wadata. Matakin da muke so gwamnati ta dauka shine, ba wai mun ce dole sai an yi duka abu shidan ba, akwai abubuwa na farko da na biyu zuwa na uku. Yanzu gwamnati za ta sa gaskiya, ta yi komai da za ta yi tsakaninta da Allah, kuma ta duba mutanen ƙasa da mu likitoci da wannan abin yake shafa. Abu ne wanda za su iya yi a cikin awa 24.
Mataimakin sakataren kungiyar NARD, Dr. Nura Umar kenan, a hira shi da wakilin mu a Hawa Umar. Kafin mu je ga rahotonmu na musamman, kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. to ma dalla da fatan an shakata da wannan faifai. Yanzu kuma sai rahotanmu na musamman kan yadda tsaffin gwamnonin Najeriya da suka kammala wa'adinsu na biyu suke takarar sanata a Majalisar Dattawan Najeriya. Hassan Umar Tambuwal Garika.
A Najeriya, yawancin gwamnonin da suka kammala wa'adin mulkinsu na shekara hudu ko shekara takwas sai su rikide su yi takara su zama sanata. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da wannan salon siyasa?
Sunana Abdullahi Mai Turare Zango Ibadan. Su gwamnonin da ke neman sanata bayan sun gama shekara hudu ko takwas su koma sanata, su ji tsoron Allah su bar mana baya. Bayan Allah, akwai yaranmu sun gama university sun kare ba su da aikin yi. Ya kamata a bar wasu wanda ba su taba anawa ba su ma su dana.
Ba ka ganin a lokacin da suke gwamnati sun ba da gudunmuwa, shi yasa suke so su zama sanata don su ba da gudunmuwa ga cigaban kasa baki daya.
Akwai wanda bai ba da ma gudunmuwan ba, kuma da yake matattan zuciya ne da sauran, kuma ku zabe shi ko ya wuce. Kaga bai kamata ba, ko yayi gudunmuwa ya bar wani shi ma ya hauye gudunmuwan.
Me yasa kake ganin cewa tsohon gwamnati yayi takar sanata bai dace ba?
Bai dace ba saboda akwai masu bukata a Najeriya, sun masu ilimi da yawa.
Sunana Gida Koko, wani Gida Koko. To gaskiya dai naga alama kamar rashin tausayi ne, saboda ina kiyo in kai naka ka bari na bayan ka shi ma yayi itaka ya gani. Saboda lamuwa da ganin duniya in yan kai ne yau gobe kai ne ba. Ina kiyo a bari na baya wanda sun kai makaranta sun samu aikin yi.
Yawanci waɗanda aka zabe sanata ba su taba rika wani mukami ba. Ana ganin cewa watakila ba su da masaniya game da aikin majalisa, shi yasa waɗanda sun kai gwamna sun taba yin ayyukan gwamnati suke son su zama sanata domin su ƙara bada gudunmuwa ga ƙasa baki ɗaya.
To ai masu sun kace da gwaji gigigiyar ta yi sama, ana yi cewa a basu a gani su ma abin da za su yi. Ba ma ki zo ma har su zace ma waɗanda sun kai gwamna ɗin har su kai sanata ta kokari su ma. Sunana Muhammadu Dan Shuwa. Gaskiya su daidai ba, saboda ya kamata su bar wasu su ma su gwaji manhaja su ga yanda ya za su yi da mu.
To me yasa kace bai daidai ba?
Saboda kaga sun riga su yi gwamna a can jihar su, sun gama komi, kaga kila su bar na kasar su zo su ma su yi abinda kila su wanda ba su yi ba a senator din.
Su tsofaffin gwamnati suna da wata gudunmuwa ta musamman wata kila wanda za su ba kasa.
Abinda yasa nake son wasu su zo su yi, kaga su ma ba san manufofin su ba. Kila za su zo su yi manufofin da yafi wayan na gwamnonin nan muhimmanci gare mu. Kuma ga muna so a sa matasa a cikin al'amarin, su ma su zo su yi nasu, mu ga rawar da za su taka su ma.
A cikin gwamnatin ana samun matasa waɗanda sun ka bar aikin gwamna?
To gaskiya ba za su samu ɗan shekara 30 zuwa 40 ba, bakin su daga 60 zuwa 70 su ne suke ta mallakan mu. Kuma ga mu matasa ne, ya kamata mu samu wanda yake ɗan shekara 25 30 zuwa dai 40 ya mallake mu, ga shi ma iya gudun ruwansa.
Sunana Abbas Muhammad Tungan Magajiya. Iyaka zan yi magana kan gonan mu na Neja, saboda ya muna alƙawarin da bai cika ba.
A lokacin da yana gwamna?
A lokacin da yana gwamna.
To yanzu ya ci sanata?
Ya ci sanata.
To ba ka ganin watakila yanzu zai cika alƙawarin da ya ɗauka can baya domin ƙasa yake wa aiki baki ɗaya?
Gaskiya ban tunanin ya cika. Iya ƙoƙarin mu mun mai mu ɗan rijiyar local government muka zaɓe shi matsayin gwamna, an muna alƙawarin hanya ba a cika muna ba, an muna alƙawarin asibiti General Hospital Magaji Tungan Magajiya an fara aikin ta, aka ce in ya ci sanatan nan za a ƙarƙar aikin. Ba mu ga alamun har asibitin nan ba mu ga alamun ƙarƙar aikin ta ba.
To ai sanatan bai daɗe akai ba, baka barin shi ɗan miki ƙahu watakila zai muku ayyukan da kuke so.
Duk mutumin da kake tunanin naka ne ɗan zansi yayi gwamna shekara takwas bai wani abu ba, to baka tunanin dunya ci sanata wanda yake bangarori ne yake riko yayi ma wani abun da bai maka ba da yayi gwamna shekara takwas?
Albasharif ko kome saboda kowa na so, ana so kan shi ko baka ba? In ba saboda ana so kan shi ka yi abun nan ka bari wani saboda jama'a yayawa kai da ya cikin miliyan biyu da ashirin ba wani Afrika ilimi ne ba wani Afrika dadi ne, to bele ka yi wannan kuma ka koma kuma ka ci kana so wannan kuma aga arkan na wannan kaman kana so kanka yafi wani ne. Yanzu duk wanda ya bari gwamna yanzu kai zai kama amfani gwamna ya ci amfani shi sakara takwas ko sakara hudu ya samu amfani shi gidan sahara ne, gidan komai da abin da an bashi free ne, ana kama kudin governor retirement shi ya koma wannan kuma zai kama kudin shi kuma na cikin Najeriya ne, bai samu wani ya samu amfani shi kuma aga harkar wannan bai da kyau a kanka yafi kowa.
Sunana Alhaji Azika Bodinga. To suna yin wannan abu ne saboda kariyar da ake dan ba su, ka a bincike su a kama su su a taci dukiyar mutane da sun kasuwata, sun zaran sun kai hitenuwa ta karshe kokari suka su nemi sanata na bangaren su. Kaga idan sun ka sauka gwamna sun ka ci sanata ba wani magana ko makama su a tsarike.
Ba ka ganin cewa watakila suna neman sanata ne domin su bada taimako da nasu tallafi ga cigaban kasar Najeriya?
Wallahi ba wani taimako na, babu wani tallafi da suke bai, suna yi haka ne don asirin su kada ya tonu. Don duk wanda ya sauka gwamna in bai samu sanata din nan ba, to FCC za ta kama shi, duk abin da ya swata sai an tace shi.
Amma wasu suna cewa suna son su zama sanata ne domin su bada gudunmuwa kuma ga Najeriya da 'yan Najeriya.
Ai wasu kayan ma su sama gwamnoni din, ai sanatoci ne sannan su zo su nemi gwamna. Kuma duk da haka in sun kai ta yin wannan guda yiwuwar rukun su dangana su zauna gida wani ya shigo shi kuma ya dan swaci abin da zai swata sai su sake koma sanata din.
Sunana Ali Ibrahim mai shadda garin Ibadan. Idan mutum ya gwamna sai hukuma bar lissa kuma ga bayan su suna da digiri ba ma ko guda ba. Almisali sun nuna cewa ba sa son na kasa gare su su ma fi ci gaba. Sai mutum ya mai siyasa kamar ta gado ko menene ce shi zai idan ya gama kuma shi sa diya ne akan wannan kujerar su ci gaba yiwuwar na aibira cewa.
Da a ce ka ba da shawara wace irin shawara za ka bai a game da su tsofaffin gwamnoni kai ni zuwa majalisa domin su zama sanata.
Ni shawara da zan ba su idan suna son kasa ta ci gaba tunda dai siyasa ba sarauta bace. Ya dace kowane bangare idan an ka dima mutum yana da wannan matsayi da ilimi da kuma ya dace a kawo shi a sa domin a samu ci gaba. Bai dace mutum ya maida abin kama gado ba idan an ka maida sarauta ha maida siyasa haka nan. Siyasa ai bata gari haka ba.
Sunana Manu Gadkanin Sidiku Alli Gargaryo. To tsohon gwamnoni masu zuwa sanata gaskiya wannan abu da suka bai dace ba saboda yana da kyau su lokacin da sun kai gwamna su gusa a samu wasu yara matasa waɗanda sun kai digiri su ma su zo su dora su yi magana su aiki ya fi dacewa haka nan. Dan saboda muna ganin haka nan cewa kai gwamna sannan ka koma sanata ko ka zo ka aza wani naka wannan duk handama ne da baba kere a mulkin siyasa wanda muna son a samu ci gaba.
To sunana Habibu Talaka Abubakar Gumboka. Gaskiya bai kamata ba saboda ya kamata idan ka je gwamna ka ce ka tsallake ka ce sanata kake so. Muna da yara waɗanda suka yi digiri da diploma kuma suna nan suna neman aiki ba su samu ba. To ya kamata a ce tunda dai suna nan suna neman aiki ba su samu ba ga bari na ba gare ka su ma su sallafa saboda kila mata kila kai baka yi aiki ba baka yi hanya ba baka yi komai ba kuma kana nan wata kila na baya gare ka za su fi ka aiki.
Dr. Muhammad Shaibu na jami'ar ABU dake Zaria masane siyasa a Najeriya.
Matsalan siyasar Najeriya yana farawa ne daga yawanci abinda muke cewa internal democracy.
Wato nubun karatu cikin gida.
Ta cikin gida wanda to daga nan muke barin shirin. Zaka ga gwamnonin nan sun yi karfi da ba a iya canza masa ra'ayin abinda suke son su yi. Ya zamanto cewa ƴan takarar ma gwamnoni ke sakawa. To tunda ta kai gwamna shi zai sakawa dan takara ko dan majalisar jiha ko sanata ko kuma dan majalisar wakilai. To kaga sai shi ma ya tura kanshi wanda kuma gaskiya wannan abin ba ci gaba bane ga demokradiya. Eh kamata ya ce ita kowace jam'iyya tana da abin da ake cewa programs ɗinta sannan idan aka zo zaben ƴan takarkaru a bar jam'iyya ta bi tsarin ta ta zabi ƴan takaranta membobin jam'iyya su zabi wanda suke so wanda suke tunanin shine zai wakilci ita jam'iyyar tasu a zabe. To sai abin ya kasance ba haka bane. Sai zaman to ana siyasan ubangida gwamna ya zama ubangida a jaha sai abin da yake so sannan ake a jaha. To kaga karfin yayi yawa ne wanda har shugaban kasa ma tsoron sai yake ji.
To doctor a cikin kasashen Afirka ko akwai wata kasa da ake yin irin wannan salon siyasa na Najeriya inda mutum ya sauka gwamna kuma ya zarce yayi sanata?
Gaskiya zaka ga kusan siyasan Afirka zaka ga suna da kamanni gaskiya. To zaka ga abubuwan da ke faruwa a Najeriya idan ka je zabukan Ghana sai dai a ce na wani ya danfi na wani. Dan ka je duk waɗannan zabukan haka zaka ga yake duk wanda ya samu wannan power bai sanya bari.
Doctor ina mafita?
To wannan kaga daga jam'iyya ne. In dai har gwamnoni za su ci gaba da suke jan ragaman jam'iyyu sai abinda suka ga dama suke yi gaskiya ba mu kamo hanyar gyara ba. To gaskiya har sai ya zama to cewa jam'iyyu sun samu wannan cin gashin kan nasu.
Idan ba a manta ba tsofaffin gwamnoni 14 ne suka samu zama sanata a majalisar dattijan Najeriya karo na 10. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wasan baya na kungiyar Midiyama FC Ibrahim Yaro ya bada sanarwar yin hannun riga da Midiyama bidda ya kawo ƙarshen shekaru 10 da ya yi da kungiyar. Ya lashe muhimmin kambi guda 3 tare da tabbatar da matsayinsa daya a cikin gawartattun 'yan wasan baya na tarihin kungiyar. Dan wasan ya lashe kambin Premier League Ghana da Kofin FA da kuma Super Cup. Shi da kansa ya yi nasarar lashe kyautar dan wasa mafi kyau na Ghana NFA a shekara ta 2016 zuwa 17. Kwararren dan wasan na baya ya shiga Midyama ne a shekara ta 2013 daga Dawanya United, kuma ya baiwa marada kunya da irin namijin kokarin da yayi wa clubon. Babban sarkin daular Asante, Asante Hinotun Foresight tuna biyu, wanda shine mai mallakan Asante Kotoko, ya dauke wa clubon duka bashinta. Babban kotun kuma su na bakwai ta umarci kungiyar kwallon kafar ta biya na hotel Asokwa kudi cedi 69,960, wadda bashi ne daga watan Afrilun zamanin shugabancin clubon da ya wuce. Tunda tsaffin shugabannin clubon ba su cika alkawuransu na bashin ba, Otun Foresight tuna biyu ya daukar wa kansa nauyin biyan bashin. A dalilin haka, an kira mai hotelin zuwa fadar Manshiya don sasantawa gabanin kotun tai kira. Ministan wasannin motsa jiki Mustapha Yusuf ya bayyana cewar ma'aikatar da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki har yanzu tsaffin wadanda sun ka koyar da Black Stars wasa Milovan Radovic da Charles Kuno na binta bashi lokacin da sun kai aiki da kungiyar ta kasa. Rahotanni sun nuna cewar suna bin ma'aikatar bashi tun kamin su rasa ayyukan nasu. Mustapha Yusuf ya nuna cewar har yanzu akwai abin da za a biya su, har yanzu suna bin mu bashi. Ministan ya bayyana a cikin wani jawabi ga ƴan jarida, lokaci da aka shafe kwandilansu mun zauna da su mun kai magana aka biya sai ke akuna $100,000 take. Haka Milovan ya bayyana cewar an samu matsala na kuɗi kuma shine ya jawo jinkirin biyan su baki ɗayan kuɗin su. Ministan wasannin motsa jiki Mustapha Yusuf ya bada sanarwar cewar ƙasar Ghana ta yi nasarar amsar rabonta na kuɗin shiga gasar cin kofin duniya daga hukumar FIFA. Gabanin soma gasar a ƙasar Qatar, hukumar ta FIFA ta bayyana jimlar kuɗi da ke gare ta ko ta tanadi $1 billion, wadda ke wakiltan karuwan kashi 29 a cikin ɗari na kuɗin da aka tara wa gasar can gaba. Daga wannan kuɗi $1,440,000 aka raba wa ƙasashe da sun ka shiga gasar a bisa la'akari da kokarin su a gasar ta cin kofin duniya. Kasancewa an fidda Ghana a sosomin gasar, aka ba su $10,105,000, wadda ya haura abin da a da suke sa ran samu. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tage da Ridwan Abbas. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Kungiyar ECOWAS ta tura shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon zuwa Niger kan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar, kamar yadda gidan talabijin na kasa na NTA ya sanar a Najeriya. Wannan mataki ya biyo bayan ziyarar da shugaba Talon ya kai wa Tinubu a fadarsa da ke Abuja. Tinubu shine shugaban kungiyar ta ECOWAS mai kunshe da kasashen yammacin nahiyar Afirka. A yau Laraba ne ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa cewa Rasha ta sauya ayyukanta na ruwa a tekun Bahar al-Aswad, inda ta ƙara da cewa akwai yiwuwar sojojin Rasha su toshe wa Ukraine hanyoyin ruwansu. Koriya ta Arewa tana karɓar wakilai da aka gayyata daga Rasha da China a wannan mako don bikin cika shekaru 70 da ayyana wakanta ranar nasara, wani yunkuri na musamman dangane da rufe iyakokin da ake ci gaba da yi tun farkon shekarar 2020 tare da barkewar cutar ta COVID-19. Ranar 27 ga watan Yuli na shekarar 1953 ita ce ranar da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dogon lokaci da aka dakatar da yakin Koriya. Koriya ta Arewa ta ikirarin cewa Amurka da Koriya ta Kudu ne suka fara yakin shekarar 1950 zuwa 1953, kuma daga ƙarshe suka ci nasara.
Masu sauraruwa, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta karanto labarai, da Julia Desperation da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.